الصديق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام الحافظ رحمه الله كتاب الحج، قال رحمه الله: باب الجلال للأذن. باب الجلال للأذن. هل يجتين كتاب الحج ما ليكاو بابي باب أبن ذاك يسكى نشم كدو أبايا راكما أكا مسيشم كدا كودا يادي واندي كمي جوم سما وطن ذا أي حدا يادس aka sami yadi mai kyau a lullube su da shi. To shine ya kawo wannan babun, ma'ana hukuncin yin haka, cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana sanya ma baƙuma irin wannan mayafai da ake daurawa a bayan dabba. Na
لا شك من الجلال إلى موضع الثاني
سلام
موضع السلام. وإذا نهرها نزع بلالها مخافة أن يسجدها الدم ثم يتفجر بها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حبيبة
حبيبة
حدثنا حبيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عدوي رضي الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بكتاب الجهد ليكفي من القصد وان حرجوا وفي وجودهم.
وانا يا كاو حديثي اثر بدائنا عبد الله بن عمر يتي عبد الله بن عمر يا كسن شيء دنيا سنياما واتو بدن انسى وانا شمبدو wanda ake lullube dabba da shi baya yagawa, sai dai kawai yana fitar da wajen tozan, yana mishi mafita haka. Kuma abin da yasa yake yin haka, idan ya yi soka, ma'ana ya soke dabbobin, yana cire wannan mayafin daga jikin dabbar saboda gudun kar jini ya taba ya bata, domin yana sadaka da wannan mayafin. Wannan shimfiɗin da ake ɗaurawa aka yi sadaka da shi, ana ta yi wani yana da buƙatarsa, to akan sa sai a yi sadaka da shi. To sai kuma hadisin Aliyu radiyallahu anhu ya ce: manzon Allah SAW ya umarce ni in yi sadaka da wannan shimfiɗu da ake sakawa a bayan raƙuma. Ina Abdullahi dan Umar ya samo asali ne daga manzon Allah SAW, sannan kuma ya ce na yi sadaka da wato fatin. Ina ana sadaka da fatin abin da aka yanka na hadaya, da kuma da abin da ma'ana ya shafi irin wannan, kamar in akwai jilal din da wanda suke amfani da shi. Kala: babu man ishtara hadiyahu min al-tariqi wa qalladaha. Babu wanda ya kai hadaya daga hanya sannan ya kada abin hadayan nasa ya tafi da shi. Wannan babin kamar ya gabata a baya, sabi ya kawo shi saboda wani dalili ne. Na'am.
Qala rahimahullahu ta'ala: hadathana Ibrahimu bin حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن ذات إنسان أراد بن عمر رضي الله عنهما حجة قال: ما حجة في حرب الله في أحد المسلمين رضي الله عنهما فقيل له: إن الناس خير من بينهم قتال ونخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع أشهدكم أني من أرجبت أمركم حتى إذا كان بالظاهر بيضاء الكرام مشعل الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع عمر وأهدى هديا مقدرا اشتراع حتى قبله فطاف بالبيت وانطفأ ولم يزل على ذلك ولم يعلم من شرك قبل منه حتى يوم البعث. فخلق ولحم راح ورأى أن قد صبر رواه الحج والمرة لتوافق الأولين، ثم قال كذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
Wannan hadisi na wato Abdullahi dan Umar ya yi niyyar aikin haji ala ama hajjatin haruriya. Al-haruriya su ne al-khawarij, su ake kira haruriya, mana saboda nan ne wani gari ne da ake kiran shi harura, nan ne matattaransu. Al-khawarij wanda suka yi fito na fito da sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam, musamman Aliyu dan Abi Talib, ma'ana suna kafin tashi, suna kafin kama sauran sahabbai. Wani ana kira su khawarij, aqida su shine wanda ya aikata babban laifi. Su suna cewa khalidun muhallalun fina, haka dan wuta ne. Suna da wasu abubuwa da yawa na aqidu waɗanda suke munana, kusan a iya cewa burbushin aqidunsu ne dan Boko Haram suka goya. Na ganin cewa da kayi dan karamin laifi ko wani abu na laifi, ana ganin kamar ka fita a musulunci. Wannan burbushin aqida ne na al-khawarij, kuma har yau akwai su, kuma suna da daula babba. Ana kira su al-ibadiyya, wani bangare ne ko al-asariya, wani bangare ne nasu. Suna nan a kasar da ake kiran ta Umman, kasar Umman a yau mai capital Mosul kusa da Bahrain. Wannan kasar mafi yawancinsu suna kan wannan aqida ta ibadiyya, yani ko suna shukan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana suna adawa da shugabancin su, suna ganin basu cancanci shugabanci ba. To waɗannan su ake kira al-haruriyya, su ne al-khawarij, su ne al-ibadiyya. Akwai bangarori daban-daban a cikinsu, akwai al-azalika, suna nan da yawa, ma'ana suna da waɗannan aqidun nasu. Ba za a yarda da shugabancin Ali ko Usman da dai makamantansu da sauransu. To shekarar da suka fito a kan za su je aikin haji zamanin Abdullahi ibn Zubayr radiyallahu anhuma, sai aka ce ma Abdullahi dan Umar, lallai fa fitowar mutanen ne yana nuna akwai yiwuwar za a iya samun yaƙi a wannan aikin haji, da haka ta iya yiwuwa a hana kama yin aikin haji. Sai ya ce ai Allah maɗaukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ya ce zan yi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata. Ya ce ina mai shaida muku cewa ni na ɗauki niyyar umara, har sai da ya yi nisa ya kai wajen da ake kiran shi al-baida, wani farfajiyar jini in ka bar madina ka kama hanyar makka. Sai ya ce to ai umara da aikin haji abu ɗaya ne, ma'ana sun shiga cikin juna, ana iya haɗa su a yi su lokaci ɗaya. Sai ya ce ina shaida muku cewa ni na haɗa aikin haji da umara, ma'ana zai yi kirani kenan. Sai ya zo da hadayensa wanda ya siya a hanya. Wannan shi ne shahidin babin da ya ce babu manishara hadiya hufi tsari wakandada, ya siya a hanya, sannan kuma ya sa mishi wannan alama har sai da ya iso garin Makka, ya yi tawafi, sannan ya yi safa da marwa, sannan bai ƙara komai a kan haka ba, ma'ana bai yi aski ba. Domin da ake ya yi aski yana nuna zai yi kamar juri ke, to sai bai yi aski ba, bai yi ta halluli ba, duk abin da ya haramta a gare shi, ma'ana ya tsaya a kan wannan haramcin bai aikata ba har sai ranar goma ga wata ranar yanka. Sai ya yi aski, ya yanka abin yankansa. To sai ya ga cewa ya riga ya yi tawafinsa na aikin haji da umara a tawafin da ya yi na farko, ma'ana tawafin da ya zo na farko wanda ya gabatar din nan, wannan tawafin shi ne na umara, sannan kuma shi ne tawafin kudumninsa. Sannan sai ya yi safa da marwa a lokacin, shi wannan safa da marwa sai ya zama shi ne a madadin safa da marwan sa na aikin haji. Shi ya sa ranar goma ga wata ɗin tawafi kawai ya yi na aikin haji. Da yi wannan tawafi shi ne tawafin ifada, sai ya ga ba zai ƙara komai a kai ba, domin ya riga ya gabatar da tawafin shi na umara, ma'ana ya haɗa aikin haji da umara a cikin abu daya don haka shi yasa bayan ya gama ya ce to haka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai yayi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kana babu zakir rajuli albaqara an nisa'i min ghairi amri billah babu mutun ya yanka saniya ga matansa ba tare da ya shawarce su ba ma'ana ya musu layya yayi layya amma a madadin su da sunan ko kuma yayi hadaya na aikin haji ya siya ba matan shi misali hadaya ko matan shi in sun kai su bakwai misali kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar in sun kai hudu yanzu ma'ana ya tara su a cikin hadaya duka malamai sun yi tufaki cewa ana tarayya a cikin hadaya daga mutum bakwai to amma ƙasa da mutum bakwai in sun yi ƙasa ma za su iya tarayya wannan in sun yi babu laifi in gane ko wannan kila wani ƙari suka ma kansu kila mutane hudu ne suka ga za su kai saniya siyanka sharaɗi ne sai sun kai bakwai ɗin da yana nuna bakwai ɗin yana wadatarwa amma in sun zama ƙasa da bakwai ba ba laifi za su iya yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka shanu kuma yanka saniya a sunna shine asali ita saniya ba soke ta ake yi ba raƙumi ne ake soke shi raƙumi sunna shine ka soke shi ma'ana a tsaida shi a daure ɗaya daga cikin ƙafafuwansa sannan sai a zo da wani kamar abu kamar barandani babba yana tsaye nan sai a ja abin nan ɗin wuyarsa wannan shine annaha to wannan shine sunna a raƙumi amma duk abin da ba raƙumi kuma ba yanka shine sunna a cikinsa amma ba laifi mutum in ya musanya misali sai ya yanka raƙumi ya kwantar da shi ya yanka shi yankan ya yi amma dai ya bar abin da ya fi cancanta ko kuma saniya a maimakon ya yanka ta sai ya soke ta da wannan abu ba za a ce bai yi ba ya yi amma ya saba amma dai ya yi ya bar abin da ya fi cancanta ne kawai al'afdal shi ne ita saniya ya yanka raƙumi kuma a soke shi to sai shi ya yi kishiyan sai ya yanka raƙumi ya soke saniya to wannan ya yi aks wani abu ne wanda yake mustahab abu ne na kwadaitarwa ko misali ya zo rago ya ce ba zai yanka ya soke rago dukan ya yi ba da ya yi amma dai abin da aka fi so shi ne abin da ya zo ka yi shi da asali an gane ko don haka saniya da rago da duk abin da ya kasa da su ana yanka su amma rago ne ana soke shi to a nan abin da ya sa malamai suka ce saniya ana yanka ta da Allah madaukakin sarki ya ce inna allaha ya amurukum an tasbahu baqara yace an tasbahu yace an tasbahu baqara ku yanka saniya da haka azabwa ake ma saniya ba annahar ba in gane ko amma mutum yayi wancan din ba da yake kuma sannan babin yana nuna hadisin da zai zo a karkashin sa mutum yana iya yima wani ya gabatar mishi da wani abu ba tare da sanin sa ba kuma zai tarayya da shi a cikin lada kamar yanzu kana da mata ba tare da ka gaya mata ba sai ka yi layya da sunanta ba laifi layyan ya je wajenta kuma kai ma kana da lada amma dai da sunanta ka yi misali ka ce Allahumma hadha an fulana an zauji fulana ko an zaujati fulana wannan yayi ko misali kama wani namiji Allahumma hadha an abi bayanka wannan da sunan mahaifinka aw an akhi aw an ammi aw an khali wannan duka ba ne kana iya ma wani yanka da sunan sa kai ne ka siya amma shi kama kuma zai kai zuwa gare shi an gane ko kaman wasu suka yi wannan misalin yace ko ya je aikin haji sai yace to ai ya saba yi ma iyayensa lahiya zai iya biya daga can musu ba ne zai iya yi ko da ba shi ya yanka din ba amma ya wakilta wanda zai yanka amma da sunan su to wannan ba ne fi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka ga mata ya yi na
wa ma kuma Allah ta'ala hadathana Abdullah ibn Mubarak akrama an malik an yahya ibn sa'id an amr ibn abi ki akhir rahman al qadir ibn aisha radhiyallahu anha taqul خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس باقين من ذي القعده إلى مرة ضمن الحجة، فلما جنونا من مكة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حجي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قال فدخل علينا يوم النحر بذهب بطن، فقلت ما هذا؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت لقاتل فقال
wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha tana ba da labari mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rage kwana biyar Zulqa'da ya kare ina bana 24 kila suka fita na Zulqa'da ya kai kwana 29 kenan ko 24 saura kwana biyar ya kare kaga sun fita Zulqa'da daga Madina ta ce ba abin da muka yi niyya in da aikin hajji ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da muka kusa da Makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk wanda bai da hadaya tare da shi idan yayi tawafi yayi safa da Marwa to yayi azumi, ma'ana ya ajiye yayi umara ke sai kuma ya dinfaru kuma aikin hajji lokacin da zai dauka. Haka ya umarci duk wanda bai da hadaya ya canja niyyarsa ta aikin haji ta zama umara, kaga zai kamar yadda aikin hajin ya zama umara. To bayan nan sai ta ce sai aka shigo mana da nama ranar sallah, akwai masaukinsu da aka musu masauki, ta ce ranar sallah sai aka shigo mana da naman saniya. Sai na ce a wannan naman daga ina kuma, ana ba ta san da shi ba waye ya kawo. Sai shi wanda ya kawo musu shine Ali radiyallahu anhu, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya yanka ma matayensa. Kaga anan ya ce nahara, ma'ana ya soke ma matayensa. A cikin waɗannan abubuwan da ya yanka sai ya yanka guda ɗaya da sunayensu, matayen da ya aikin haji da su, ya aikin haji da yawa daga cikinsu akwai Aisha, akwai Kauda, akwai Safiya, ne ko da dai sauransu ya yi aikin haji da su, wanda ambatansu ya zo a cikin wasu ɓangare na hadisin Jabir. Kamar misali ita Safiya ba ta yi tawafin ban kwana ba, yake cewa a habisatu nahiya ko haka nan. Sauda bayaninta ya gabata ta yi nemi izini cewa a bar ta taje ta gabatar da wani abu da wuri ko, kuma ga Aisha ita ma ta samu matsala, don haka ya yi aikin haji da matayensa, waɗannan su ne dai ambatansu ya zo ƙarara a cikin hadisin. Ani da yawan su suna nan da yawa wanda ya aikin haji da su. To shi ke nan sai ta ce wannan ne kuma daga ina wannan, sai aka ce mata ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yanka ma matayensa, mana ya yi yanka da sunansu. Haka tunda sun wuce mace ɗaya ya tara su ya ce wannan ya yanka musu da sunansu, ma'ana ya musu layya ko ya musu hadaya, duk yana iya ɗauka domin ba su da abin hadaya. To sai ya haya wanda ya rawaito hadisin, wato yin ambatar ma alƙasim shi ne ibn Muhammad ibn Abi Bakr, ya ce to lallai ta baka labarin hadisin yanda ya zo ba ta rage ma komai a ciki ba. Kada babu nahri fi manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi Mina, abin yanka in an tafi da shi, shi wannan hadaya ana yanka shi a Mina ne, an gane ko, ana yanka shi a Mina. Amma dai duk inda aka yi yanka kuma inda cikin haram ne yankan yayi, amma dai asali shi ne ana yankawa a Mina. A Mina din akwai daidai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka. Akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka a Mina din, inda yake dab da jamra ta farko, ita ce ta farko da ake fara jifa daga gefenta kusan gefen masallaci, tunda a nan ne masaukinsa. Da haka a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yanka. To amma dai saboda sauƙi ga al'umma, yanzu in ka ce kowa da suke tafiya aiki haji mutum miliyan kaza kowa zai yi yanka inda annabi ya yi, kaga ba zai yi ba, idan a wahala ko. Shi yasa ya ce na yi yanka a nan, amma duk Mina ta yalwaci mai yanka, inda ka zo ka yi yanka a Mina. ma'ana duk inda kai yankan yankan yayi ba sai wannan daidai wajen da yayi yankan ba, so daidai wajen da yayi yanka kila waje ne wanda yake takaitacce, to an kace kowa da kowa yanzu zai je yanka a wajen, kaga abin ba zai dauka ba, shi yasa saboda sauki ga al'umma yace duk inda mai yanka yayi yanka indai cikin mina ne ma'ana yankan shi yayi, an gane ko ce yankan shi yayi, saboda haka ana yanka a mina, to yanzu ba ma wajen ma ba a yanka nan wajen da yayi din da ma iyakan har wajen jifa an kai wajen yankan can baya can kujewa wajen mutane, amma dai ba daidai saboda uzuri ne wani lokaci yake kawo haka, inda yanzu mutanen da suke zuwa aikin hajji suna da yawa kuma akwai wasu tsare-tsare da kila a wancan lokacin ba buƙatar irin wannan abubuwa, kuma ga gama mutanen da suka je da hadaya din ba su da yawa a lokacin daga shi manzo Allah sai wani daga cikin sahabbai da haka ba su da yawa, to amma yanzu duk wanda za su yi yankan tamattu idan misali mutum miliyan biyu za su yi aikin hajji a cikin su aka samu miliyan 1.5 za su yi tamattu duka za su yi yanka, don haka in raguna ne za a yanka rago miliyan 1.5 a ina za a ce so sai dai a yanka, to kaga abin ba zai yi ba, shi yasa sai aka yi wani waje da ake kiran shi Almantan, can wajen yanka can bayan Muzdalifa ne ba sai ma ka bar wajen, to in ka je zaka samu a nan ake ajiye dabbobin a nan ake yanka su, kuma an yi shi kaman gidan yanka ne abbatuwa wanda yake da tsari da kuma in kana so zaka je ragon da ka sai aka yanka a wajen zaka yi yankanka a wajen, to kaga ba a bata wajen da yake na wajen zaman mina bane, tunda yanzu wajen ya zama kaimomi ne masaukai ne na Allah, yayin ce za a yi yanka a wajen yanzu ba ana yanka a nan cikin gari ko wata wasu unguwanni ba, ya kake jin wajen ka wuce ba dadi yayi, amma yanzu har kai zaman ka na mina ka gama ba za ma ka san inda ake yanka ba in ba ka je ba, wannan warin ma ba ka jin shi kwata-kwata, an ce za a yanka rago sama da miliyan 1 kan ai ba zai zauna ba wajen, za su dole sai an mishi wani tane, to shi addinin musulunci tsare-tsaren shi yana tafiya da kowane zamani, dan kar wani ya zo ya ce to ai an tashi daga wajen da annabi yake yanka an kai wani waje, wani zai iya cewa haka shi fa yanda ya karanta a Bukhari an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya yanka, dan haka su hukuma da zai ba kyauta musu ba ba za su kawo musu abin yanka su yanka anan, shi ma da kanshi aka bashi aka ce yanka a wajen ba zai iya ba saboda wajen ba zai dauka ba, saboda haka wannan sauki ne ake samu, haka kada a dauka cewa dan wasu suna dauka cewa to ai ana canje-canje ko kasar Saudiya tana canje-canje abubuwa na addinin musulunci, ba wai haka kawai ake wasu abubuwan ba, ana yi ne saboda maslahar mutane, in ba an yi haka ba ba yanda mutane za su samu sakewa su yi ibadar yanda suke so, shi yasa zaka ga wasu abubuwa aka daddauke su, yanzu kaman wajen jifa in ka kalle shi kaga tsarin da aka mishi ya sha bamban da wani, yanzu duk wanda ya je shekara 30 ya yi aikin hajji in ka kai shi wajen jifa zai ce shi ba aka yi san wajen ba, to amma dai bukata ce ta sa sai an yi wannan tsarin saboda a tsare rayuwar mutane, kuma mutane dai su sauke abinda ake nufi na ibada, abinda ake so mutum ya sauke wannan ibadar da Allah ya daura masa, kuma yawanci waɗannan abubuwan da suke tattare da ibadar zaka same su abubuwa ne waɗanda suke wasu mustahabbai ne wasu wajibai ne ba wai rukunai ba ne, rukunai aikin hajji fa abubuwa ne guda hudu, in ka same su shi ke an samu aikin hajjin ka, sauran ciko ne in ka yi niyya ka samu ka yi tawafi ka yi zafa da marwa ka yi tsayuwar arfa ka gama aikin hajji ba ka bukata wani abu, haka sauran abubuwan ciko ne, inda a ce ɗaya daga cikin wannan abubuwan ne aka ce yanzu kamar misali an ɗauke tsayuwar arfa daga wajen arfa, to kaga wannan wata matsala ce, an ce arfa din a ɗauke ta a mayar da ita misali wani gari daga cikin ƙasashen Saudiya, kaga wannan shine za a ce to wannan fa kila ana niyyar canja aikin hajji, ko kuma miƙatocin nan a ce gaba ɗaya an kashe su an ƙirƙiro sababbin miƙatoci, bayan aka yi haka za a ce to lallai an zo da wani abu daban, ko kuma tawafi a ce an hana shi a nan wajen a wani waje za a je, kaga duk ba wannan aka yi ba, wasu abubuwa ne da suke rataye da aikin hajjin wanda ma'ana ba wai su ne asalin ginshiƙai masu ƙarfi na aikin hajjin ba, ciko ne na ibada, haka su irin waɗannan abubuwan akan iya taba shi kuma duba ga maslaha shi kan shi tawagun za a iya taba wani abu yanzu so nawa ake rushe wani abu na masallaci a ƙarin filin kawai duk ana yi saboda me saboda a samu sauki kuma kullun dada karuwa ake kuma buƙatar a yi wasu gyare-gyaren dada tasowa take wanda ya je aikin haji shekara 20 da ya wuce ma'ana ya san cewa a inda ake kewaye wajen tawagun nan a nan ne akwai wani rami da za ka yi mata takada ka gangara inda rijiyar zamban amma yanzu babu ba yadda za ka yi ka gan shi ku kaga da saboda mutanen da suke zuwa kila ba su da yawa yanzu yawan da za a ke ba yadda za a yi a bar wannan mata takadan mutane su shiga wannan ba zai yiwu ba sai aka canja wannan aka shafe shi kaga saboda me saboda tsare rayuwar mutane saboda a kula da abin nan din mutane don haka manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi yanka a Mina amma wanda misali a Makka cikin Makka ya samu yayyanka shikenan yankan shi yayi wanda yayi a Mina yayi yanka da haka duk inda mutum yayi yankan shi wannan yankan yayi na
عن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنهل قال أريد الله منهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عيار حدثنا موسى بن عقبة النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بحديد من جميل من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم حقهم الحر ومن ومنذوك
to wannan yana nuna Abdullahi dan Umar dai shi yana takatsan sai yana kokarin tabbatar da cewa duk abin da annabi Allah yana kokarin zai yi haka to Abdullahi dan Umar ya kasance yana yanka a wajen mayanka me yayi wajen mayanka Ubaydullah yace inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yanka kaga wannan lokacin dai wajen yana ina jama'ar ba su da yawa ba a canje wajen ba sannan hadisi na gaba cewa Abdullahi dan Umar ya kasance cikin cikin dare a Muzdalifa kaga ce ne yana dauko abin yankan shi ya tafi da shi har Arafa to yanzu ai zai yi wannan yawon da abin yankan sa har zuwa Arafa a tsayuwar Arafa ina ya zaka yi da abin yankan saboda yawan mutane ga kuma hanyoyi ne yanzu na mota ba wai irin wannan sannan ka zo Muzdalifa duk mutane ne zaka samu miliyoyin mutane sun kwanta ina zaka je ka ajiye raƙuminka kai ma kana neman inda ka zauna kaga dan sako ne zaka ga tsakanin mutane biyu zai ka zo ka soka kanka kai ma ka kwanta to sai wani ya ce na ji an ce Abdullahi dan Umar da abun sai ji sai na ji da shi har nan ai kila za ka hukuma ta mata to zai kawo cinkoso da wahala da abin nan saboda haka yana tafiya da shi cikin dare sai ya zaburar da shi sai ya tafi da shi dan a samu ya shiga kenan har a wannan lokacin ma ana akwai ana tsari wajen shigar da dabbobin a cikin hanta da haka dan a shigar da shi tare da alhazai yace cikin alhazan nan da suke aikin haji akwai bayi akwai kuma waɗanda suke ayaye ne cikakku na ba a nuna bambanci domin shi Allah ana bauta mushi ne ba wani bambanci tsakanin bayin sa inna akramakum inda Allahi asqakum aka fihim al-hur wal mamluk akwai bayi akwai kuma waɗanda suke ba bayi ba duka suna tarayya a wannan wajen na haka ba a bambantawa ala babu man nahara hadiyahu bi yadihi babu wanda ya yanka abin yankansa da hannunsa ko ya soke da hannunsa wannan shine mafi cika an gane ko mutum ya yanka da hannunsa amma babu laifi ana wakilci a cikinsa akwai ibadun da ake wakilci a cikinsu kamar yanka za ka iya ba wani wakilci ka cewa ne in ka sai rago ka yanka mu ko misali idan uba ne yana da ƴaƴa ya ce to babban ɗansa ya yanka a madadinsa wannan ba laifi in ya yanka ya yi kun gane ko to akwai ibadun da wakilci yake shiga cikinsu kamar irin wannan yanka ko tauzi'in zakka ko wani abu makamancin wannan amma akwai ibadun da ma'ana wakilci baya shiga cikinsu musamman idan ya zama ibada ce ta jiki da jiki za a yi ta kamar sallah ba maganar ka ce to yau babban danka da Allah ina jin nauyi a jikina ka ko kin ce ni a sallar magariba akwai nan da zai yi ba ai to akwai ibadun da wakilci baya shiga cikin shi ko misali azumi ka wakilce ni a azumi in azumin bane yazo ka yi da nawa da naka ba zai yi ba to haka akwai ibadun da wakilci baya shiga cikin su amma akwai wasu ibadu wakilci na shiga cikin su dan haka kaman yanka ya ce to manzala tsawar babin wanda ya yi yanka da hannun ka yi da hannun shi ne mafi cika amma an ka ba wani ya yi babu da yi ta yi wasu su ɗauka ko ya abin yake shi ne kamar yanzu idan ka je aikin haji ko za ka tafi aikin haji wasu tun daga nan Najeriya sai a samu wasu kamfaninnuka wasu bankuna ne za su ce to duk wanda zai yi abin yanka mu ya siya abin a wajenmu mu za mu yanka masa amma wasu bankuna suna yi ja'iz ban suna yi za su siyar ma da mutane wani kati daga nan in ka biya kuɗin su suna cewa za su je can sai su sai ragon sai su yanka masa kagon zai iya cewa to ma akramakallahu ni fa ban gane ba yanzu in na bada kuɗina a nan wani ya je min yayi to shine ma'anar wannan dan yayi ba laifi inda a can din ma masu zuwa kuma sai sun je Saudiya za ka ga kamfaninnuka ne duka suna nan suna biyar da wani abu kofin ake kiran shi kamar receipt ne za a baka receipt din da za a baka a madadin ka biya kuɗin ka sai rago su wannan kamfanin da ka ba su su ne za su siya ma ragon domin a ce kowa zai je sai rago wani ba zai iya siya ba da haka wannan kamfanin nukan su suke ɗaukan wannan tsari kuma daga cikin tsarin shi ne idan aka sai ragon in kana da wannan takardar a hannunka lokacin da aka yi tsawafin ifara ranar da aka yi yanka aka yi jifa aka yi tsawafi in kana da takardar za ka je wannan mayankar da kanka idan ka je za ka nuna wannan takardar in ka nuna ta za a baka dama ka shiga dogon takarda ne haka idan ka shiga za a nuna ma inda ragunan suke za a ce ka zaɓi wanda ya mace daidai na kuɗinka inda kuɗi ne in ka zaɓa za a ce kana so ka yanka ko kuma wani ya yanka ma in kana so ka yanka sai a baka ka yanka da hannunka to yayin da za ka shiga za a yage wani abu a cikin wannan takardar yan na nuna cewa ka shiga wani ba zai zo ya sake amfani da ita ba to idan ka je ka yanka kuma shi ma nan za a sake yage wata takarda a ciki to za su tambaye ka a wajen kana son namanka a baka duka ragon ko kuma kana son kaɗan ko kana son wani abu duk abin da ka ce su ma za su ma wannan yana nuna akwai aminci a ciki duk abin da ka ce su yi za su ma wannan kamar ba ra aikin haji abin da ya faru ke nan biya ma Allah zai kuɗi da yawa wasu sun je sun yanka to in ka sake kuma gaya musu su za su cire ma iyaka abin da kace kana so in karfata kace kana so in kayan ciki kace kana so in mali kace kana so duk abin da kace kana so za su ɗiban ma in sun ɗiba za su sa ma a cikin leda in gane ko idan suka sa ma a leda in ka sake zuwa fita za a sake yanke wani abu a jikin abin nan saboda duk hanya ne na kiyayewa dan wani yana iya zuwa karɓi wannan tiketi ya tafi yarma da mutane shi to an ka fita shi kenan za a sa ma abinka a leda ka zo ka ga ka yi abin da ka ga dama da shi ko ka dafa ko ka soya ko ka kyautar duk yanda ka so ka yi da shi to kaga wannan kenan mutum in dai son samu ne in mutum ya biya to ya je yanka da kansa tunda ba a hana ba ana zuwa akan ɗiba alhazai a jagorance su a je su yanka wannan abu idan mutum ya samu dama mafi kyau shi ne ya yi haka ne domin ya zama dai ya bi duk abin da ake nema na ibadar ta cika domin ake haji ibada ne kamar sallah sallah idan mutum ya yi alwala kila bai wanke wani waje ba kaga ba za ta cika ba to almuhim dai mutum ya yanka da hannunsa shi ne mafi cika amma idan ya ba wani wakilci wakilcin ya yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka wasu da hannunsa sauran kuma ya ce Aliyu dan Abi Talib ya ci gaba da yankawa da haka ya yanka sauran shi ya yanka guda 63 da hannunsa saura 34 ko 36 da 7 sai Aliyu radiyallahu anhu ya yanka dama guda 100 ne yasa ba wani kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda zai yanka guda 100 duka ya bayar hadaya domin Allah yana neman kusancin Allah yanzu waye wani arda ne wani zargin fulani ne zai wani di yawan shanunsa ko di yawan rakumanka ko di yawan awakinka ba wani zargin ba wanda zai wannan ce ya bada raguna raguna 100 a yanka baya son komai a cikin neman kusanci ne da Allah yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa kamula fi kulli shay ya cika a komai da komai na sa alaihi salatu wassalam na ala haddathana san
Allahu ta'ala حدثنا سحر بن مكتاب حدثنا محيط عن عيون عن ابي بلال العنسي وذكر الحديث قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع عمود من صيام وصح بمدينتك بشيء حمل حلمين حرمين مختصرين
وانا حديث ان انس يتي من صلى الله عليه وسلم يا سوكي wato raquma guda bakwai da hannunsa amma a tsaye kene yana nuna cika shi ne irin ragumi ne a soke shi a tsaye ba a kwantar da ragumi za a abin nan din amma dai an kwantar da shi ba ne amma dai mafi cika shi ne a yi shi a tsaye din kuma ana daure kafarsa ta hagu ta gaba guda daya an gane ko sauran guda uku sai a bar su amma za a daura daya to sai a karce shi haka da wannan abin wanda yaga ana suka ragumi ya san yanda ake ko baka sani ba sai ka je dan awaki wani lokaci kalla ka ga yanda ake sai wata shekara ka ci kai da ragumi zaka yi dariya ba ne ki sai yana iya yi dai yace sannan kuma a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanka yayi dariya da raguna guri sai yace amlahaini me amlahaini amma me amlahaini eh masu jiki shey masu gawo mai gawon yana zuwa akranai ne ya ce akranai ne shi amlahai ne yanzu ake so mai fari da baki shi ne amla da haka ko da hiyar ne ka zo yi in kana so ka bibi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a samu ma rago mai fari da baki amma fari da bakin ba ko ina ba mun san samu ne kafan daga kaurin zuwa kasa ya zama baki ne sannan rafin idan ma ya zama baki ne sannan kan bakin ma ya zama baki dan shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya layya da shi yake cewa bahan nabi sallallahu alaihi wasallama bi kafshaini amlahaini a wata riwaya ya zo ya akudani fi sawadin wa yanzurani fi sawadin wa yamshiyani fi sawad ma'ana suna kafafuwansu bakake ne za ka ga ragon daga kasan kwaurinsa zuwa kasa za ka ga baki ne a sauran jikin fari idan za ka ga wani ratsi idan shi haka akwai baki ko bakin ma haka to mu ke samu wannan shi ne mafi cika ma'ana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya layya da irin shi kuma mai kafo wannan shi ne mafi cika shi yasa a wajen wasu malamai suna ganin ragon da bai da kafo aibi ne a cikin ragunan lahiya ngani in bai da kafo aibi ne ko mai kariyayyen kafo ko mai kunne dai wannan zai zo a cikin babin lahiya ma'ana duk abin da ya zama ba a layya da shi to ba a hadaya da shi duk abin da ba a layya da shi ba a hadaya da shi ma'ana duk aibi a cikin lahiya to aibi ne a cikin hadaya ngani ko haka nan kuma aibi ne a cikin hakika ma'ana ragon da za a yanka na suna haka yana da kyau a san waɗannan aibubbuka din duk da yake wasu aibukan wasu malamai sun yi sabani wasu suna sauki akan wani abu wasu kuma suna tsanantawa wannan zai zo a cikin babin wato asalin lahiya in Allah ya nuna mana da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi lahiya a Madina da raguna masu fari da baki kuma masu kaho ya kawo hadisi ne a takaicensa amma hadisin yana da tsayi to kenan yana nuna cewa hadaya a can ana iya yi da rago ana iya yi da ragumi ana iya yi da saniya amma wanne ne yafi hadaya wanne ne ragumi ya fi a hadaya ba na aikin haji ragumi ya fi inda na farko ya fi girma ya fi yawan nama ko ya fi kuɗi kuma zaka ba Allah madaukakin sarki zaka nemi kusancin Allah da abu kana duba abin da yafi cika ne ko kana duba abin da yafi cika to a lahiya fa kai shi ba na kai sabani wanda ce rago ya fi saboda manzon Allah sallallahu da raguna ya lahiya kin gane ko saka alahiya suna ganin cewa rago ya fi amma dai duka abin da yafi ko wanne kai da shi ana duba niyyar mutum innamal a'malu binniyyat wani sai yayi hadaya da rago ya fi wanda yayi da raguni lada ya fi wanda yayi da ragumi karbuwa saboda ya tsarkake zuciyarsa yayi dan Allah shi Allah yake dan yanalallahu alhumuha wala limauha wala din yanaluhu attaqwa minkum attaqwa minkum wanda yafi tsoron Allah shine Allah yake karba daga gare shi innama yataqabbalullahu minal muttaqin Allah yana karba ne daga masu tsoronsa haka komai ana so mutum ya zama ya tsarkake niyyarsa zamu dakata nan babi na gaba babu nahlil ibli muqayyadatan tana nuna mana yanda za a soke ragumi cewa babin soke ragumi idan an daure shi kina ragumi ba a soke shi a sake haka kaga babban dabba ne yanzu in ya balle ya san yanka shi za a yi ai akwai damuwa gida sai cutar da mutanen da suke wajen to shi yasa ake daurewa din da igiya yasa ake daurewa kuma a yanke shi a asiri Allah ta'ala a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.